أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
تيغبا دا karatunmu muna nan a cikin suratul baqara aya ta 266 yau muna 18 ga watan ramadan hijira 1445 da 46 wanda yazo 18 ga watan 3 2025 na'am
najiya ga aminta
aya waddu ahadukum ko
na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
الله سبحانه وتعالى cikin hikimarsa cikin hukuncinsa yana nawwa'a mana yadda yake magana da mu wata ran ya bamu misali koye mana kwatance ta yadda zamu gane abu cikin sauki wannan shine cikon misali na hudu da Allah ta'ala ya buga duk akan ciyarwa da kuma abin da ya shafi makomar aikin mutum sakamakon tabbatar da aikin ko rugujewarsa Allah ta'ala ya ce aya waddu ahadukum yanzu dayan ku ya so an takuna lahu jannatun a ce yana da gona min nakhilin a cikin wannan gona akwai dangogin dabinai iri-iri wa anabin da kuma dangogin inibai daban-daban kaloli jan inibi farin inibi bakin inibi tajari min tatiyal anhar bayan wancan gona tana cike fal da dangogin dabino da inibi kuma ga al anharu ga koramu kuma tajari tana gudana min tahtiha ta karkashin wannan gona wato ruwa yana kai komo ga hanyoyin ruwa ga mugudanar ruwa yana zagaye dabino yana samun cikakken ruwa yayi liflif yayi kyau yayi kore shar ya nuna ga inibi nan shi ma ya sha ruwa ya samu danshi ya samu ni'ima ga gonan nan malam iska na kadawa tsuntsaye na kuka ga gagun ga guri mai sanyi nan ga abin kyau a ido wanda zaka gani na kikkiawan abin kallo ga abin da zaka ji na sauti mai kyau a kunne ga kuma abin da zaka dandana a bakinka na dabino da kuma inibi to ba manan ba sannan kuma ga ruwan sha da aka ce al anhar ya nuna ruwan dadi ne ke ma'ana ga ruwan sha mai dadi lahu fiha min kulli thamarat ba ma iya dabinai da inabai kawai a cikin wannan gona da kuma ruwa na gudana ba a'a yana ma da dangogin dukkan ƴaƴan itace da ake buƙatar su domin amfanin yau da gobe to wannan shine arziki duk wanda yake da gona ya san wannan sifar da aka faɗa inde gonarka ta kai wannan matsayin inde har gonarka ta kai wannan matsayin a matsayinka na mai lambu ko a matsayinka na mai garka ko mai gona in ta kai wannan matsayin waɗannan abun guda hudu suka tabbata a cikin gonarka to arziki ya kafu domin dabinan nan zaka ci zaka siyar inibin nan ma zaka ci zaka siyar sannan kuma ga ƴaƴan itace kala kala wanda zaka yi amfani da su ka bayar kuma ka siyar sannan kuma ga ruwa ka gani ima ta gama haduwa a wannan guri to wannan shine madogarar tattalin arzikin sa wa asabahu al-kibaru sai kuma tsufa ya same shi wato ya riga ya tsufa karfin sa ya kare kenan yana buƙatar wannan gonar tunda karfi ya kare ba zai iya sake neman wani abu ba kuma wala hu zurriyatun du'afa kuma yana da zuriya raunana wato shi ya tsufa ba zai iya tsinana musu komai ba su kuma sun yi kankanta ba za su iya tsinana musu komai ba kenan ba za su iya tallafin ubansu ba saboda su kanana ne ubansu ba zai iya tallafa musu ba saboda shi tsoho ne shi karfin sa ya kare su kuma karfin su bai kawo ba to kaga kenan an yi haihuwar guzuma to kenan wannan gona ana buƙata ana da tsananin buƙatar ta shi yana da buƙatar gonar ƴaƴansa suna da buƙatar gonar to sai ana tsakar haka yana cikin more wannan arziki fa asabaha i'sarun sai ga guguwa ta taso sai ta shafi wannan gona ta buta kan wannan gona irin wannan dai iska da ake yi mai hada da wuta da zafi wacce duk abin ta buta kansa ya riga ya kone kenan fa asabaha i'sarun fihi narun sai ga guguwa ta shafi wannan gona da mirin hadin yana komawa kan gonar fihi kuma a cikin wannan guguwa narun akwai wuta fa tarakat sakamakon haka sai wannan gona ta kone kurmus wancan dabinan da aka fada ya kone kurmus wancan inibin da aka fada ya kone kurmus wannan ruwan ya kafe gaba daya duk ƴaƴan itacen nan suka kone ta dawo wannan gona ta zama wato kango ta lalace gaba daya kenan ba shi da makoma wannan mutumin to sai Allah ya ce kazalika yubayyinullahu haka nan Allah yake bayyana al-ayat ayoyinsa ash-shar'iyya wal-kauniyya lakum a gare ku la'allakum don ta tafakkaru na ku tintintini lalle a cikin wannan kissa ko kuma cikin wannan misali da Allah ya buga akwai abin tintintini ta fuskoki da dama na farko Sayyidina Umar ya taba tambayar sahabbai akan wannan aya kamar da Imam al-Bukhari ya rawaito me kuka fahimci wannan aya tunda Allah ya ce kazalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun Allah ya bayyana muku ayoyinsa don ku tintintini to wani tunani kuka yi akan wannan aya wasu kace Allahu a'lam yace ka ce ka sani kawai ko baka sani ba Sai Abdullahi dan Abbas yace to ni dai ina da fahimta sai yace to kakka ga yarintarka ko karancin shekarunka ka bayyana ra'ayinka sai yace ni na ga wannan aya tana bayani ne akan aiki sai yace wani irin aiki sai yace mutun ne yayi aikin kirki ya tara shi da yawa sai a ƙarshen rayuwarsa kuma sai ya lalace ya lalace da yana sunna ya dawo bid'a ko da yana tauhidi ya dawo shirka ko da yana kan adalci can karshe sai koma zalunci ko yana kan ilimi da aiki da ilimin sai dawo wawantaka da aikin jahilai ya zubar da darajar ilimi ko kuma da wato mutumin kirki ne sai dawo ya tabarbare zai mutumin banza kaga ayyukan nan da ya tara su suka yi kama da waccan gona da kuma yazo ya lalace su suka yi kama da wannan guguwa da ta taso ta kone wannan gona idan ka tara tauhidi kana jira kawai ka mutu Allah ya saka aljanna sakamakon rahamar sa da kuma wannan tauhidi naka sai kawai ka koma shirka kaga wannan shirka ta yi me ta lalata ta ruguje wannan tauhidi kamar yadda wannan gobara ta zo ta kone ko kuma wannan wato aguguwa mai dauke da wuta a cikin ta ta zo ta kone wannan wato ainihin gona bayan ku da gona ban sha'awa to haka nan aikin ka yana da ban sha'awa kafin ka lalata shi ko kana kan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qaulan wa fi'lan wa taqariran sai kuma ka dawo kana bin hanyoyi na san rai da san zuciya har ya zama cewa baka yadda da wannan karantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ka koma baya ko kuma da mutum an san shi da halaye mai kyau mutum ne mai gaskiya mutum ne mai mutunci mutum ne mai tausayi mai cika alkawari mai rikon amana an san shi da halaye masu kyau sai wani dalili na tsiya ko wani dalili na samu ka san wani samu ke lalata shi ka gan mu nan wallahi wani kare ya zauna a talaka to Allah kare ya zauna a yadda yake idan Allah ya bashi zuciyarsa ba mai kyau bace yanzu yana nan yana kafa da ya samu kudi zai fara wulakanta mutane wani da ya hau kujeran mulki to duk halayensa marasa kyau za su bayyana wani da yayi karatu yaga ya zama malami sai ya fara cin fuska sai kaga ya fara harhade fuska ya fara hade gira wai shiga malam malam ko malum malum ai ilimi kara maka tawazu yake da kankan da kai wani malami yace duk sanda kake neman ilimi kaji kana kara girman kai wallahi wannan ilimin wuta zai kai ka dan ilimi baya haduwa da girman kai ilimi tawazu yake sama kana nema kana karatun kullun kuma kana jin baka sani ba kana bincike kullun kuma kana jin har yanzu baka kure ba wannan ke san an tambaye ka abinda baka sani ba kace baka sani ba in kai kuskure ka dawo ka gyara wannan duk baya rige darajar malanta duk wanda kaga baya gyara kuskuren da ya gano kuma komai yace ya sani to alama ce ta halakakken malami a to annabi alaihi salatu wassalam ai ya ba mu misali da wasu mutane masu larura akwai kuturu akwai makaho akwai wa akwai mai kora sai Allah yayi nufin ya jarabce su ma'ana ya gwada mana halin su ba larurar su ba sai turo mala'ika mala'ika yazo ya sallama da mai cuta kuturta me kake so a duniyan nan ka san ko kuturu da buri yace buri na yace eh ya kunwarke gashi na a jiki na ya dawo fes duk ciwon nan da yake damuna da yasa mutane suke kyamata saboda shi na warke tas sai mala'ika ya shafa shi da izinin Allah sai ya warke watubru'ul akbaha wal abrasa watuhu yal mu'minin bi iznillah saboda haka an kai matsayin da annabi Isa ma Allah ba shi irin wannan mu'jiza ko da kuturu da mai baras da ma makaho di yana warkar da su da izinin Allah duk haka mala'ika ya shafa shi ya warke tas yace sai me yace sai kudi sai me yace sai kudi ya kawo raƙuma mai ciki yace Allah mata albarka gashi nan mallan raƙuma ta haihu yayin da ta haifa suka haihu su ma suka haihu wannan ya haihu wannan ya haihu kafin ka ce me ya cika garke da raƙuma har ya zama duk garin ba mai arzikin raƙuma kamar sa sai dai a daura sai dai a sauke sai dai a kora sai dai a dawo yana ta harka ya manta cewa asalin sa yana da larura kuma asalin sa talaka ne sai ya tafi wajen wato shi mai kora kai kuma mai kora me matsalarka me kake so yace a shafa ni wannan ciwo ya warke gashi na ya dawo mutane suna kyamata ba sa son zaba da ni to shikenan ya shafa shi sai ya dawo fes sai me yace sai kudi ya kawo saniya mai ciki ya bashi abinda yasa ake ba su mai ciki saboda ba sai ka buƙaci ƴaƴa ba ita kanta za ta haihu ta haihu tai albarka ƴaƴa suka dinga zuwa ƴaƴa suka dinga zuwa kafin ka ce me ya cika garke da shanu ya zama duk garin ba mai arzikin shanu kamar sai tafi wajen makaho kai fa makaho me matsala kai ci sai an fada ido na ya bude ya shafa shi ido ya bude tangararam yana ganin komai fes sai me yace sai kudi ya kawo tunkiya ko akuya ya bashi mai ciki yace Allah ya mata albarka kafin ka ce me shi ma ya cika garke da awaki da tumaki sai bayan lokaci mai tsawo sun manta da susuwaye da can masakai ne da can mutsiyata ne sai Allah ya turo mala'ika ya zo ya gwada su amma zuwan da mala'ika ya na biyu ya zo ne a siffar mabukaci mai bara mai neman taimako ya zo ya yi sallama da wancan mutumin naka na farko wanda da can mutsiyaci ne ko mai cuta kuturta amma yanzu alhaji ne mai arziki bilonia ne ya sallama da shi da Allah bawan Allah ni matafiyi ne guziri na ne iyanke ka san ko wanda yake matafiyi kuma guzirin sai yanke yana buƙatar me
taimako
yana buƙatar taimako yace ina maka magiya as'aluka billahi ina ru maka magiya da Allah ka taimake ni ka bani koda raƙumi guda ɗaya tak ataballagu bihi fi safari wanda zan yi guziri da shi a tafiya ta me kamata yayi ya tuno cewa da can fashi matsiyaci ne talaka ne da can shi mai ciwo ne Allah ya turo mala'ika ya shafa shi ciwon ya kau kuma arziki ya zo dan an roke ka ko dan an tambaye ka ko da an nemi taimako kuma wanda ya nemi taimakon nan mai larura ne kuma abu ɗaya ne ma tak as'aluka ina roƙonka sai yace wallahi alhuququ kathira abubuwa sun yawa haƙoƙi sun yawa laka muke ta fama da mutane wannan ya zo ya sallama wannan ya ce a bashi wannan ya ce a bashi wannan ya ce a bashi ce a sai ya tuna masa wai da kake kin ba da abu ɗaya a cikin waɗannan dubun na uban da Allah ya baka wai da can ba kai ne kuturin nan ba kuma mutsiyaci a ba ni ba waristu hazal mala kabiran an kabir wannan dukiya da ka gani ni ma gadatta ne kaka da kakanni kabiran an kabir wato ba bamu taba yin tsiya ba a danginmu bamu taba yin cuta ba a danginmu masu arziki ne mu batun cewa ka sanna a da mutsiyaci ba haka bane ka sanna da mara lafiya ba haka bane ya wannan mutun ya kai butulu sai mala'ika ya masa addu'an nan tasu ta mala'iku in kunta kaziban in ƙarya kake Allah ya mai da kai yadda kake mala'ika ya ce Allah ya mai da kai yadda kake da ya yake
talaka kuturu
zai koma ina kenan ya koma kuturunsa
talaka
ya koma talakansa ka san wata ran kamata so a tsiya ka rayu a tsiya ka mutu a tsiya yafi dadi da kai arziki a kwaci saboda wani ne arziki aka kwaci arzikin mahauka cewa yake baya iya hakuri saboda ya taba dandanawa ya ji dadin mota ya ji dadin babban gida ya ji dadin arziki ya saba lale dala yanzu babu to wani talakan sai fi shi bacci da kwanciyar hankali shin ya kwanta mafarkin su zai tai ya je wajen mutum na biyu shi ma jaraba da aka yi masa ya fadi kai ina neman saniya daya ni matafiyi ne ina da bukata ka bani kwaya daya cikin wannan garken naka ba biyu ba ba uku ba hudu ba ba biyar ba ba duka ba fa daya tak kuma mai bukata ne kuma bako ne ko baka ma san shi ba kuma fa ba da ya ce gashin ba karba za a yi ba jarabawa ya ce ai kamar yadda Allah ya ce annabi Ibrahim ya yanka dansa ne ai ba yankan Allah yake so ai ba, san zuciyar ake so a yanka, kuma an yanka san zuciyar ya yanku. Allah gwada shi yayin ga yadda yake san ɗansa, idan Allah ya bashi umarni yanka ɗan, zai bi umarnin Allah ya rinjayar da umarnin Allah akan san ɗansa. Sannan shi ɗan idan aka ce za a yanka shi, zai yadda da yankan da aka ce za a yi masa. Falamma aslama, kowa ya ci jaraba, anan uban zai iya faduwa, dan ya ci, dan zai iya faduwa, uban ya ci, za su iya faduwa duk su duka. An ce ka yanka ɗan kaɗai, ya ce naki, ko kai uban ka ce gaskiya ba zan ba, dan ya ce a baba yanka, ya ce a ba zan iya ba, kaga anan dan ya ci, uban ya fadi. Ko kuma dan ya ce, uban ya ce zai yanka, dan ya ce shi ba za a yanka shi ba, kaga dai. Ko kuma ya ce kai ni ba zan yanka ba, ce kai ni ma ba za a yanka ni ba, kaga duk sun fadi. Amma da yake annabawan Allah ne, sun san Allah, sun san umarnin Allah, sun san hikima ta Allah a cikin komai, yana da hikima, ko ka sani ko baka sani. So da haka suka yi biyayya, da suka yi biyayya an yi yanka, ba a yi ba. Ashe shi ma wannan mai saniya, da ya mika saniya ba karɓa za a yi ba, gwaji aka yi masa ya faɗi. Shi yasa da yawa mutane ana gwada su, su faɗi ma ba su sani. To shi ne sai shi ma ya faɗi irin abin da na farko ya faɗa. Wallahi abubuwa sun yawa, suka yawa a ina ga ina kallon abin. Eh to ba kai ne kaza kaza ba, ni a ba ni ba ne, ba kai ne da can mai kora ba, jama'a suna kyaman zama da kai, zama da mai kora. Ita ba shi ba ne, shi ba taɓa yin kora ba. To da can ba mutsiyaci ba ne, ita ba ni ba ne. To ina ka samu dukiya? Na gaje ta kaka da kakanni, iyayenmu alasawa ne. Na'am? Amma masu arziki ne. To shikenan. To me ya faru? Shi ma aka shafa shi. Allah ya maida kai yadda kake, sai ya dawo mutsiyacinsa. Kuma Allah ya fushi da su. Shi kuwa makaho, Allah ya taimake shi. Shi kadai ci jaraba a cikin ukun nan. Da aka yi sallama, baƙo ne ya ce me ya kawo ka, ya ce bukata ce. Ni matafiyi ne, ina neman taimako, ya ce ku buɗe masa garke, shiga ka ɗebo adadin da suka yi maka. Nawa ya nema shi? Shi ya nemi nawa? Ya nemi ɗaya. Shi kuma ya ce ɗebi adadin da suka yi maka. Ya ce wallahi yau ba zan riƙe hannunka ba, ko ni ba ka ɗiba, domin na san da ba ni da shi, ni ma Allah ya ba ni. Haka shiga ka ɗiba, sai ya murmushi. Na ba mai ɗiban ba ne, dama jaraba ce. Da su ma sun ce gashin ba karɓa za a yi ba, amma da yake ɗan adam da kake ganin sa nan, Allah ne zai bashi ya ce ya yi zakka, kuma ya ƙi wallahi. Allah ya baka miliyan ɗaya, ka fitar da 25,000 sai an kai ruwa rana. Allah ya baka tumaki 40, ka fitar ƙwaya ɗaya sai an kai ruwa rana. Allah ya baka miliyan 100, ka bada miliyan 2.5 ɗaya bisa 40 sai an kai ruwa rana. Kuma shekara sau ɗaya. Ɗan adam haka yake. Shi kullun gani yake wannan ɗan kaɗan ɗin da zai baya, kamar an cuce shi. To shi yasa kun ga wannan misali ne Allah ta'ala ya bamu. To shi yasa ya ce la'allakum tatafakkaru. Kenan wannan misali za mu fidda darussa guda uku a ciki. Darasi na farko shi ne Allah ta'ala ya mana kwatance da abubuwa kamar haka. Ga tsoho yana da 'ya'ya. Shi tsoho ne 'ya'yansa ƙanana. Shi ba zai iya taimakonsu ba saboda me? Ƙarfinsa ya ƙare. Su ba za su iya taimakonsa ba saboda ƙarfinsu bai kawo ba. To wani yakan samu kansa a irin wannan a rayuwa, musamman waɗanda suka makara ba su yi aure da wuri ba. Idan ka makara ba kai aure da wuri ba, sai da kai irin 40 zuwa 45 zuwa 50. To lokacin da ka haifi ɗa, dama gwargwadon shekarunsa gwargwadon ƙaruwar naka. Idan kana 40 kai aure, in ka haifi ɗa ba zai je 10 ba, kai sai ka je na
50.
Sai ka je 50. Duk lokacin da kake shekara 50 ka fara buƙatar ne a dinga taya ka wasu ayyuka. To sannan ba zai zo 20 ba, kai sai ka kai nawa? Sai ka kai 60. To kuma yanzu yadda ma tsarin ya ɗauko shi ne, ɗan 20 ma fa yanzu tuwo ake bashi, musamman yana karatu. Sai ga mutum kawai ya shiga gida ya ɗauko tuwo ya cin kai magana, ce shi ɗanka wai karatu yake. Tunda karatu yake ba zai nemi kuɗi ba, tunda karatu yake ba zai sana'a ba, tunda karatu yake ba zai taya baba aiki a gona ba. ba zai kora sandarsa lokacin da aka dawo daga karatu ya tafi yana tafiya yana project yana kora awaki ba in an magana sai ce digiri yake ba sana'a digiri yake haye 23 yayi shida a primary yayi shida a secondary ya tafi jami'a yayi hudu ya NYSC shekara daya shekara 17 ba abin da yayi a duniya bayan shekarun sa na haihuwa in ya hada duk ya tafi 24 da 5 sai ya ce maka har yanzu shi digiri yake da haka baya sana'a komai ba a hada digiri da karatu wai mama yace ba a hada karatu da sana'a ne ni ban waye waye ya fadi wannan magana waye ya fade ta kawai tunani aka saka wa mutane suka yadda da haka sai kai katti 20 a gidanka dukkana ba su tuwo in ka magana su ce ba samu aiki ba to shi kuma samun aikin ma yanzu ya zama tashin hankali dan akwai wanda yayi digirin sa yayi NYSC din sa ya tafi layi wajen turmutsutsu neman aiki ya mutu aka nan da takardun aka aje shi kuma aka je aka yi ma wanka aka samu likafani tunda ba a zauwa Allah da digiri dama na neman kuɗi ne to kuma ka mutu ka bashi ashe ka hada karatu da aiki ka tafi makaranta in ka dawo ragowar lokacin da ake zama a hira ai gulma ka tafi ka je ka kama wata sana'a wataƙila kana tsakar karatun ma ka gama karatun sana'ar ta taimaka maka a karatun in ƙarfin babanka ya ƙare sai ka ga da sana'a zaka ƙarasa karatun wataƙila ma in ka gama karatun wato sana'ar ta ƙara ƙarfi ka ga ma ba sai ka buƙaci kai wa kowa aiki ba kawai ka je ka bude kamfanin ka ka ci gaba da aikin ka sai ka kai arzikin da ma wanda yake aikin ma bai kamo ka to irin wannan tunanin sai mun canza wa matasa irin wannan tunani to kun ga anan Allah ta'ala misalin da ya bayar ai shine ƙarshen musifa a ce ka kai tsufa tukub ko baka da mai taimakonka yaranka ba su gama primary ba saboda kai jinkiri su suna kanana kai kuma ka tsufa so danka ba zai ma fara amfanin ka mafi yawa sai ya kai 30 ba to in a 40 kake kai 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 70 ka kai 70 har yanzu bai kwari ba saboda sai ka ganka da ɗan mutsumutsun yaya kai kuma ga shekaru baba ba ma abinci kace kuma ku bani abinci ba za su iya baka ba ƙarfin su bai kawo ba ba za ka iya basu ba ƙarfin ka ya ƙare dan jarin da ka dogara da shi kuma ya kone wannan shine babban misali na asara dan wanda ya tsamu kansa gonarsa ko jarinsa ya kone ya ƙare ya lalace a lokacin da yake da tsananin buƙatarsa shi ne shekarunsa sun yi nisa ƴaƴansa suna buƙatar taimako kuma ba shi da abu a duniyar nan baƙin ciki da damuwar da yake ciki ta isa to wannan shine misalin kwatankwacin wanda zai aikin alheri ya lalata shi so da ka so ake kai alheri ka bai ka bi da alheri a bayansa kuma kullun in kana kan daidai ka dinga roƙon Allah ya tabbatar da kai in kana kan kuskure ka dinga roƙon Allah ya gyara maka kakkaiwa wani dariya dan ka ganshi yana kuskure ka roƙa mutum nawa ne yake tashi da daddare ka ce Allah abokina da dan uwana da malamin can da waccan jama'ar da waccan kungiyar da masu waccan fahimtar Allah ina roƙonka ka shirye su wani ma kamar so yake wani ya kuskuren dan ya ci mutuncinsa kamar so yake ma ya ji an yi ba daidan ba dan ya ji daɗi ya tallata ba daidai ba fada kuke ganin sa ba karamin musifa ba ci ciwo ne fa in ba Allah ba mai iya warkar da shi ciwo ne so mutum yana fama da ciwo kamata ya kai masa addu'a Allah ya warkar da shi Allah ya ganar da shi Allah ya bude masa kirjinsa ya gane gaskiya haka magabata suke da sai mutum ya tashi ya tawo ƴan uwansa addu'a kan shari'a annabi alaihi salatu wasallam ya kwana yana maimaita aya daya in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ya kwana yana maimaita wannan aya akan mu al'ummansa ya roki Allah ya masa abu uku akan al'ummansa Allah ya ce na baka biyu banda daya menene aka bashi dayan na farko yace na roki Allah kada Allah ya sa a sami wata masifa ko wata annoba ko wani bala'i ya zo diye game al'ummata a ce al'umman annabi ta kare gaba daya babu Allah ya mu wannan alƙawarin ba za mu kare ba ko an danne ma nan sai mu tsiro a can bisa musulmi ba yadda za a yi da mu dole a rayu da mu a wannan duniyar ta Allah yawa in ma ka kashe wasu a can haihuwa wasu ake a can duk mutum miliyan ɗaya masu mata hurhudu mutum miliyan ɗaya kadai masu mata hudu sai su kafa ƙasa idan ka samu musulmi miliyan 1 masu mata hudu matan nawa kenan miliyan 4 kowace mace ta haifa yaya 10
wai
now miliyan 40 an kafa kasa ko ba kafa kasa ba to kun ba musulmi ba kuma a shekara nawa kake zata za a yi shekara 20 zaka ba su ko 10 yanzu nan ka aje musulmi miliyan 1 a wata kasa kowa ka aura masa mata hudu ka ba su fatanya na'am ka ba su abakin kiyo ka yi kafa yar kasuwa ka ba su shekara 20 kafin ka dawo sun kafa kasar na'am si aiki a gona si aiki a wajen kiyo kuma su zo da darasi aiki kuma da safi a yayuwa abin ka ce me sun cika kasar karma kalla to saboda haka wannan annabi ay anisa alayhi salatu wasallam ya roka mana wannan kuma Allah ya amsa kawai sai dai lalaci ne shige mu amma dai arziki muna da shi wadata muna da ita ilimi muna da shi sai dai mu sakaci mu ƙin ilimi ko mu ƙin karatu shi kuma da ilimi da sana'a da tarbiya da karatu in akwai su yawan al'umma ba shi da matsala amma in ba tattalin arziki ka haifi da ka kasa ci da shi ka kasa sha da shi ka sai masa sutura ka kasa biya masa kudin makaranta ka kasa kula da lafiyarsa to kaga yawa bai amfani ba a lokacin dole ai kuka da yawa sanan ya roki na biyu cewa kada wato wasu jama'a wata annoba wata jama'a ta zo ta yake mu ta karar da mu shi ma aka bashi wannan yace na uku kuma ka a samu rigima a tsakanin mu aka ci abin da wannan yanzu da an amshi wannan na uku da duk inda ake ba za ka ji musulmi da musulmi suna rigima amma yanzu sai kaga dan uwanka musulmi shi yake maka fatan sharri dan uwanka musulmi shi yake jifanka da munanan kalmomi shi yake maka kage yakin da muke wa junan mu har-haran da muke kaiwa kanmu da musamfarin su kan iri-iri na san zuciya da na daidai da na kuskure da na gaskiya da na rashin adalci da na adalci ya yawa tsakanin mu wani yana nan yana zaune yana sauraron karatu in aka gama karatu kaf ramadana ba ai kuskure ko ɗaya ba sai ya ji haushi saboda so yake ya ce ai an yi kuskure a mas'ala kaza sai ya rike iya gurin in ya je an yi karatu lafiya an tashi lafiya ba a zagi kowa ba ba a yi wa kowa raji ba ba a ci mutuncin kowa ba tsabar gaskiya ake tsagewa sai ya ce kai yau karatun nan a yi ba saboda ba caccaki wane ba ko kamar caccakan wane shi ne saƙon Allah saƙon Allah ai bayyana wa mutum gaskiya ne ba caccakarsa ba ne karantar da shi ne da ilmantar da shi saboda haka wannan shi ne babban misali sannan abu na biyu an nuna mana cewa in mutum yana aiki ya kiyaye aikin abinda yake kiyaye aiki kuma mun faɗe su ko su ne mafarko mutum ya yi don Allah na biyu ya yi a kan sunnar manzon Allah alaihi salatu wassalam na uku kai ya israfi na huɗu kai ya taƙatiri ma'ana kai ya wuce gona da iri kai kuma ya ƙoro sannan kuma ya fitar daga halal kuma da daɗin rai sannan ya roƙi Allah ya karɓa rabbana taqabbal minna to wannan suna sa aiki ya tabbata sannan kuma an hana mu yin gori da cutarwa da riya da wuce gona da iri da kuma anobar ziranci da ƙoro da kuma neman abu ba ta hanyar da ta dace ba da kuma ciyarwa wa hun karihun wala yunfiquna illa wa hum karihun ka ciyar da abin kamar tilasta ka akai wato baka da dadin rai wajen yin abin babu dadin rai shine Allah ta'ala ga mana wannan cewa wannan shine misalin da zamu dauka da haka wannan aya jan kunne ce kuma jan hankali ce kuma fadakarwa ce kuma tunasarwa ce kuma wayar da kai ne akan cewa wannan misali da Allah ya bayar na waɗannan abubuwa na farko dai ga gona na biyu ga kayan ƴaƴan itace a gonar wanda suka hada dabino dabino abu ne mai daukar lokaci kafin ya fito kafin ya kafu kafin ya zauna to kaga akwai ayyukan da suka yi kama da dabino waɗanda ake kafa su kamar tauhidi da sunna da makamantansu wa'ana wasu kuma kamar inibi ne yado suke yi kama zamu iya cewa kama aikan alheri guda biyu akwai abin da ake kira wato lazim akwai mutaaddi lazim shine abin da zai tsaya a kanka mutaaddin abin da zai tsallaka zuwa ga wani to mutun ya kiyaye ayyukan nan guda biyu idan mutun yayi infaki to shi ya aikin lada ga wani yawa muta'addin kenan in kai sallah to kai aikin lada ne dan kanka sallah ta kace lazimin kace akan kanka amma in kai ciyarwa to ka miƙawa wani ne aikin alherin ya fito daga gare ka ya fada kan wani to shi infaki dama ba zai yi ba sai da wadannan sharadin guda hudu shi sa muka ce anfaqa yunfiqu infaq akwai almunfiq mai ciyarwa akwai almunfaqu alaihi wanda za a ciyar da shi akwai almunfaqu minhu abinda za a ciyar din akwai kuma shurutul infaq sharadin da za a cika kafin infaqin ya zama karbabbi a gurin Allah almunfiqu kai da zaka dau dukiyarka ko arzikinka ko iliminka ka ba wani ka koyar da wani ko ka koya ma wani ko ka ilmantar da wani ko ka taimaka wani da jari ko ka koya masa sana'a ko kana da basira sannan na ga wani matashi na masa addu'a ban san shi ba yana koya ma yara gyaran waya da gyaran sola wallahi ya burge ya tara matasa ya ce kaga ku tsaya zaman banza ba zai yi ba aikin ba ko waya ka iya gyarawa ka samu amfani kanka ya shirya musu course na yadda ake gyara waya in battery ya mutu in ta tsaya in ta fada ruwa in ta bushe in ta yi kaza yadda ake maintaining din waya da ake gyaranta kuma kyauta ya tara matasa daruruwa yake koya musu sannan kuma ya koya musu yadda ake gyaran solar yace ko aje unguwar su yar solar nan ta unguwa ta lalace ko ta gidanku ce ta lalace ai mafi yawa ma bai kamata a ce a gidanku a tafi neman mai gyaran wuta ba bai kamata za a wa kannan ka aski a ce a kai su wajen mai aski ba ya kamata ka zama wanzamin gidanku ka zama mai gyaran wutar gidanku maintenance na gyara abu duka je ka koyo maintenance na gida ka dinga taimaka babanka ana rage kashe kuɗi kato da kai sai dai ka dinga daukar malmala kana cinyewa ba abin da ka iya to wannan abu muke so mu cire muku kai zuciya ka je ka koyo abu yadda zaka taimaka mahaifinka ka taimaka kannanka ka rage wa babanka nauyi in za ka yaro makaranta ka kai shi in za a je a biya bil din wuta kai ka je ka biya duk wasu nauye-nauye da mahaifinka ya shekarunsa sun fara nisa ka dauke masa ka dinga yi sai ka ga rayuwarka tana albarka kuma ka saba da daukan nauyi ka saba da taimakawa to wannan yana cikin wato abinda inda ake bukata duk waɗannan misalai na almunfiq والمنفق عليه والمنفق منه wanda zamu bayanin sa gaba an fiko min tayyibati ma kasabtu Allah zai bayani yanzu Allah yana bayani ne akan mai ciyarwar ya zama yana da ikhlasi yana da mutaba'a baya gori baya cutarwa baya riya baya israfi baya takatiri baya tabaziri kuma ya nufi Allah ya dan Allah akan sunna annabi da ikhlasi da dadin rai to kuma zai faɗi abin da za a ciyar ce a ciyar daga min tayyibati ma kasatun wa mimma akhrajna lakum min al-ard Allah zai faɗi al-munfiqu minhu a gaba yanzu yana magana akan al-munfiq wal munfaq alayhi wanda za a ba ka a cuce shi abinda za a bayar wanda zai bayar kuma ya zama ya bayar don Allah wanda za a bayar kuma a taimaka masa don Allah a gina shi don Allah a taimake shi don Allah to shi yasa a can baya mun ban masaloli kusan 14 na waccan aya da muka ce za mu tattauna daga ciki akwai wannan aya tana karantar da mu fa'idar cewa babu infaki mai amfani sai abinda mutum ya mallaka dan ya ce amwalahu kenan dole ka dauko daga cikin dukiyarka ka bayar ba za ka zo ka dauki kudi naka bayar ba dole sai dai ka bada naka ya zama mulkinka ne abinda za ka bayar sannan na biyu wato fa'idar kyakkyawan niyya a wajen ciyarwa da Allah ya ce ibtiga'a mardatillah sannan na uku an shar'anta ikhlasi a wajen karba aiki da nan ma ya ce ibtiga'a mardatillah sannan an gaya mana abu na hudu infaki baya amfani sai ya dace da shari'a shi ma dai karkashin ibtiga'a mardatillah sannan kuma wato daga cikin fa'idar wannan aya shine an tabbatar da yarda ga Allah cewa ka nemi yarda Allah yafi komai dadi kuma Allah ya yarda da kai yafi komai dadi radiyallahu anhum wa radu anhu in ka kai wannan matsayi to ka kai wani matsayi wannan sifa ce tana cikin asifatul fi'liya da ake jinginawa Allah shine yana yarda ana yarda da shi sannan na shida bayanin cewa tabbatar da aiki a cikin zuciyar mutum cewa wannan aikin in nayi akwai lada in nayi wannan aikin ban yi asara ba ba irin waɗanda suke rukon abin da suke cewa kamar asara suke ganin sun yi ba a'a ka dinga ganin ka bayar da dadin rai kuma ka san Allah zai saka maka sannan an gaya mana na bakwai falalar infaki ta wajen wato tabbatar da zuciya a cewa akwai lada sannan kuma an tabbata mana da kiyasi da Allah ya ce misalin kaza ka bar misalin kaza sannan na tara wato koyarwa ta hanyar buga misalai anan ne ma shek yake cewa masu yin harka ta kwaikwayo ina abin da ake kira wasan kwaikwayo yace shin ya halatta ayi wasan kwaikwayo wanda ba saba wa Allah ciki domin tamthili bil qauli akwai tamthili bil fi'l dan duk tamthili Allah ya mana da kwatance amma da baki akwai kuma tamthili na aiki a tashi ayi wata fadakarwa da za a ja hankalin mutane wajen koyar da su wani abu shi yasa kuka ga da can wasan kwaikwayo da ake kafin a zo drama da za ku ga babu abin kyama a lokacin da kake kallo da yawa babanka da kai sai ku zauna ku kalla da babanka na farko ba za ka taba jin kalmar batsa a bakin masu yi ba nabi ba za ta taba nuna wani aiki na batsa kamar rungumar mace ko a tashi ana tikarawa ba ko kuma ana nuna tsiraici ko ana nuna tsukakkun kaya ko ana fitar da gashi ko ana yin abubuwa ko kalmomi ba za ka ji waɗannan abubuwan ba duk mafiya za ka ga daga abubuwan al'ajabi sai abubuwan fadakarwa sai abubuwan bandariya da barkwanci irin su Kasim ya rako a lokacin irin su dan wanzam irin su ba'are irin su karo da goma irin su sawun kura irin su moloko irin su samanja irin su Kasim yaro dukun sa wadannan
kai
na ga manyan ne ko suke fada duk wadannan da kuke gani duk mun kallo wadannan abubuwan saboda a lokacin a gidanku ga babanka ga babanka a zaune babanka bai jin za a nuna wani abu da zai rintsa ido amma yanzu wallahi ka kunna wata dramar kuna zaune kai da danka da matarka idan aka nuna wani abu sai ga kana sunkuyi da kai kai ga kana sunkuyi da kai wani abin kai ka san fitsara ce ba za ka so dan kai kalli wannan fitsara ba wata kalmar ka san ta fitsara ce ko ka san da har sai a gama wani film din ba a nuna daki ba ko ba za ka gama ce da namiji a kusa da juna ba kuma dama shifa a al'adar bahaushe ma baya ba namiji baya rawa ko ba a san namiji tashi yana ci karawa ƴan mata ne su kuma sai ranar aure ko mawaƙanmu na Hausa in ka duba shigarsu za ka ga dan anace da katar rawani da manyan kaya za ka ga shata da mutanensa da manyan kaya za ka ga dan ƙwairo da rawani kamar shi ne limamin garin na haka za ka ga duk mawaƙan sun yi shiga na mutunci da na al'adarsu da sauransu to irin waɗannan abubuwa su suke canzawa wata rana an yi wani zoom meeting zance ki ko kuma wata semina ce daga jami'an dan podio da ke Sokoto wanda suka shiga cikin wannan meeting ko wannan tattaunawa akwai professor Bunza akwai professor Abdullah Uba Adamu akwai kuma shi professor Bilbis wanda yake shine OBC na jami'a akwai kuma wasu masana da aka sassaka a ciki ni ma aka sa ni a cikin tattaunawan nan aka tattauna akan ya za a yi da a gyara harkar waɗannan fina-finai na farko dai an yi ittifaki ba za a iya hana fim a duniya ba to sai aka ce to ya za a yi a gyara abin ya daina cutar da mutane ya zama abin kwatance da misali ya zama an saka abubuwa guda uku na farko a mutunta addini a daina wasa da addini na biyu a mutunta al'adu masu kyau na uku a mutunta zamantakewarmu kada wasu abubuwa da irin ba namu ba su shigo cikin mu sannan an ce Hausa film ana nufin film din da Bahaushe yayi Hausa ko ko film din da aka nuna al'adar Bahaushe an yi ta tattauna da na abubuwa a ƙarshe aka fitar da wato jawabin bayan taro wanda a ciki aka yi tur da hanyoyin da ake bi ake shirye fim yanzu mafi yawansu ba hanyoyin da suka dace ba to amma ya zai a gyara na farko an ce idan an yi fim wanda a cikinsa aka nuna al'adu masu kyau aka nuna zamantakewa mai kyau mafi yawa mutane ba sa siya su koma su yin wannan suna yi ne dan kasuwanci misali matsalar da ke damun mu a Najeriya manya manya guda hudu ne matsala ta farko shine matsalar rashin tsaro yanda za a nemo su kwararru su zo su shirye wani film akan yadda za a inganta tsaro wata kila ba zai kasuwa ba na farko shaye na biyu shaye shaye da za a shirye film akan yadda za a wayar da kan mutane akan illar shaye shaye da kuma hana shaye shayen da tirda shaye shayen da wayar da kan mutane akan illar masu shaye shaye ga irin makoman da suke fadawa wata kila ba zai tasiri ba na uku muhimmancin sana'a da aikin yi wataƙila da za a maida hankali a ta shirya fina-finai akan wayar da kan mutane akan cewa mai sana'a shi yake da daraja mara sana'a bai da daraja mai sana'a shi yake komai kankantar sana'a a ɗaukaka masu sana'a marasa sana'a kuma a nuna cewa lalle ya kamata su je su koyi sana'a da darajar karatu da kuma illar kashe-kashe da ta'addanci da zubar da jini da makamantan haka da illar cin hanci da rashawa a ce hukuma ta dauki nauyi a shirya fina-finai waɗanda za su nuna illar da ake wa ƙasa idan ana cin hanci da rashawa idan ba a yin abubuwa masu inganci cin hanci da rashawa shi ya lalata titina ba a yin masu inganci wallahi yanzu wani titin kamar Silifa da titi inci 6 ake yin kwalta inci 6 inci 7 sai an zo da guduma an dace ta da ƙarfi an gaba ta motsa ba sanaa biya dan kwangila kudin sa amma yanzu kaga kwalta kafin wata 6 ta lalace saboda me a cikin da aka bada kwangila anan kowa zai diba ma'aikata su diba waye diba waye diba saboda haka cin ana rage kaurin sa ana rage kaurin sa ana rage kaurin sa wani gurin ma sai dai a barbada kawai bakin mai a zuba burji ko a zuba abin nan shikenan a wuce an gama kafin a sauka daga mulki ma kwaltar ta lalace gini sai kaga gini malam ya tsaya da kwarin sa da karfin sa amma yanzu gini wani ana yin sa yana ruftowa yana tantowa yana kashe mutane saboda ba inganci magunguna da ake kawowa nafdak tana aikinta wajen tabbatar da ingancin magani da ingancin abinci yau baka san me kake ci ba baka san me kake sha ba magani baka san tabbatar da ingancin sa ba baka tabbatar da ingancin ruwan da kake sha baka tabbatar da ginin da kake zauna a karkashi me yake faruwa ba ingancin aiki ingancin komai ingancin sa ya lalace saboda me saboda cin hanci da rashawa da rashin kishin ƙasa da rashin kishin al'umma dura ka waɗannan misalai da Allah ya bamu guda nawa guda hudu misali na farko misalin waɗanda suke ciyar da dukiyarsu a tafarkin Allah Allah ta'ala ce kamar misalin gona ce ko
habbati
kamar misalin kwaya ce ta gero ko ta dawa ko ta marsara da ta fitar da zangarniya guda 7 a kowace zangarniya aka samu kwaya 100 Allah yana ninninkawa ga wanda ya ga dama kuma Allah mai yalwa ne ko masani ne wannan shine misali na farko wannan misalin yana ziga mu akan mu fito da dukiyarmu mu zuba ta a hanyar addinin Allah da gina bayin Allah da taimakawa wajen samar da hanyar da za a samar da sana'o'i da aikin yi da ilimi da kuma gina addini da gina al'umma kuma wanda ya haka bai asara ba ga ninkin baninkin da zai samu sannan nabi Allah ta'ala ya ba mu misali da wato cewa kada ku bata ayyukanku ta hanyar gori da cutarwa sai Allah ya ce kamar wanda yake ciyar da dukiyarsa domin riya bai yi imani da Allah da ranar lahira ba to me kwatankwacin sa shi kuma misali na biyu misalin sa kamar misalin fangalalan dutse ne aka zuba ƙasa a kansa sannan mamakon ruwa ya zo ya wanke wannan ƙasar ya bashi fes babu komai a kai kwatankwacin wanda ya aiki ya bi da riya dama aikin bai ma zauna ba kamar yadda ƙasa ba za ta zauna ba akan dutse milmilalle idan an zuba ruwa a kai ko an yi mamakon ruwa kaga wannan shine kwatance na nawa na biyu kwatance na uku Allah ta'ala ce kwatankwacin waɗanda suka ciyar da dukiyansu domin neman yardan Allah da kuma tabbatar da samun lada a cikin zukatansu kamar misalin gona ce da take tudin jigawa sai mamakon ruwa ya zo ya jikata ta bayar da amfanin ta ninki biyu koda a ce ba ai mamakon ruwa ba, koda ma yayyafi aka yi, ya wadatar da ita dan tana guri mai kyau, akwai iri mai kyau, akwai guri mai kyau da yanayi mai kyau. Kaga wannan shine misali na wanda ya ciyar da dukiyarsa saboda Allah, to shi ko yayi sa'ar iri, yayi sa'ar gona, yayi sa'ar akwai ruwa, kuma zai fitar da amfani, kuma zai ci moriya amfani. Sannan kwatankwaci na hudu, Allah ta'ala ya ce yanzu ɗayanku ya so a ce yana da gona, a cikin gonar akwai dangogi na dabinai da inibi, kuma ga korama tana gudana kala-kala daga ƙarƙashi, kuma akwai dukkan dangogin ƴaƴan itace, sai tsufa ya same shi, yana da zuriya ƙanana waɗanda suke kodai saboda ƙaranta ko kuma saboda rauninsu, sai kuma ga guguwa ta zo ta shafi wannan gona, a cikin guguwan nan kuma akwai zafi ko wuta da ta ƙone wannan gonar, ya zama gashi ya tsufa, gashi ba shi da jari, ga ƴaƴansa suna da raunin da ba za su iya taimakonsa ba. Wannan shi ma kwatankwaci ne na wanda ya tara aiki mai kyau, ya zo ya biyar da riya a kai, ya biyar da shirka a kai, wannan shirkar ta goge tauhidin, ko wannan bid'a ta goge sunnar, ko wannan gaskiyar ƙarya ta goge gaskiyar, ko wannan zaluncin ya goge adalcin, ma'ana dai lokacin da yake buƙatar abin sai kuma bai samu ba, yayi asara. To haka nan kwatankwacinsa Allah ya bayar. Sai Allah ya ce haka Allah yake bayyana ayoyinsa gare ku don ku tuntuntuni. Ayoyin Allah akwai ash-shar'iyya, ayoyin Allah na shari'a su ne dokokin Allah da yake bayyana mana, wanda a cikin binsu akwai daɗin duniya da daɗin lahira. Wanda ya bi Allah ya huta, ya rage wa kansa hisabi, ya kyautata wa kansa, ya yi wa kansa ƙiyamul layli. Na akwai ayoyin Allah kuma na tuntuntuni, waɗanda muke gani na yau da gobe, halittun sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu, wannan ayoyi ne da ake kiransu al-ayatul kauniyya. Sannan ku al-ayatul takwiniyya, abubuwan da Allah yake kasantarwa na yau da gobe, mu ga wani yayi sama, wani yayi ƙasa, wani ya samu, wani ya rasa, wani ya tafi, wani ya dawo, wani na kuka, wani na dariya. Samaniyatun tajri 'alan nasi kullihim, fala budda an tajri 'alayka samaniya, sururun wa huzunun wa shima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun thumma suqumun wa afiya. Mai rayuwa a duniya zai ga canje-canje iri-iri, so wannan ba damuwa bane, yau ka samu, gobe ka rasa, ka yi kuka, ka yi dariya, ka tafi, ka dawo, ka kwanta, ka tashi, ka mutu, ka rayu, kana gaba ka dawo baya, ko kana baya ka koma gaba, wannan aiki ne na Allah. Babu wani abu, in kana bayan sai ka yi haƙuri, in kana gaban sai ka yi godiya. In ka samu ka gode, in ka rasa ka yi haƙuri. Haƙurin da godiya duka ibada ce. Nan za mu tsaya, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, inda muka tuntuɓa harshe kuma muka kuskure Allah ya yafe mana. Gobe insha Allah akwai muhadara a FCE da misalin ƙarfe 4:30. Gobe kenan, ina ne FCE din take? Duk kun san da FCE take? To gobe a zo gurin ƙarfe 4:30. To kun sa 4:30, in shan ruwa kama ma a gurin kun tana da dabi. Ko kuna son mai maza mu ban gurin kafin 4:30, 5:30 ya isa a tashi ko? Awa ɗaya zai isa. In dai har muka zo 4:30, insha Allah za mu iya tashi 5:30. Ina ga daga nan akwai kusan awa ɗaya kafin a sha ruwa. Kowa zai iya komawa inda yake. Waɗanda suka musulunta yau, akwai Abigail. Abigail ne ko Abigail? Abigail. Abigail bai shekara 20 ta koma Habiba. Ta karɓa addinin musulunci ta koma Habiba. To muna mata fatan alheri, Allah ya tabbatar da mu da ita a musulunci. Menene hukuncin feɗe gawar ɗan adam ko ta dabbobi da likita da masu koyon aikin jinya suke yi? An tambayi Muhammad Nasiruddin Albani akan wannan, sai amfani da hadisin nan cewa karya kashin mutum yana matacce kamar karya shi ne yana raye. Sai ya ce gawa ɗin kala-kala ce, akwai gawar bamaguje, akwai gawar musulmi, akwai gawar da ta gwamnati ce, akwai gawar da ta mai ita ce. Duk wanda aka yi hatsari ba a san mai shi ba, ya zama gawar gwamnati. Ko ƴan ta'adda da aka bibbindige su, gawakin sun zama nawa? Na wani gwamnati na ba za a ba da su abin nan ba, da sauran irin waɗanda gawakinsu ba su da wata daraja, ba su da wata ƙima. Amma wanda aka tabbatar babansu wane ne, kaga ba za a je a ce a koyi likita a kansa ba. Ko kuma aka tabbatar malam wane ne, ko alhaji wane ne, ko his excellency, ko sarkin garinku ne, ba za a ce tunda sarki ya mutu a kai gawarsa a je akwai aikin likita a kai ba. Haka akwai waɗanda an riga an sasu sanannun gawawaki ne, waɗanda ba za a iya ɗaukansu a je a koyi aiki a kansu ba. Amma irin gawawaki da ake tsinta, da irin waɗanda aka yi hatsari ba a san masu su ba, da irin waɗanda suke to wasu malaman suka ce za a iya koyan aikin akan su wasu kuma suka ce kai me yasa ba za a koya akan dabbobi ba dole sai mutum aka ce to ai ana kaiwa matakin da ake farawa da dabbobin a kare akan mutum dole sai an san kwakwalwar mutum din nan ya take to shi yasa zaka ga an faffaskara mutum an yanyanka mutum an sa zarto an sa gatari an sa abin yanka an sa wuka na'am wani likita yace farkon shigansa da ya ga yadda aka wa mutum sai da ya faɗi da suma daga ba kuma ya saba yanzu ko tausayi ma baya yi shi ma sai ya fede ka saboda san fede ba ta mugunta bace ta neman lafiya ce to masu musanin maqasidish shari'a suka ce ai ba yanka mutum din ne abin duba me yasa za a yi fede shi idan manufar fede shin dan akwai yadda za a dinga fidan mutane dan a ceto rayukan su ne suka ce wani a cikin maqasidish shari'a ya zama alwasa'il laha ahkamul maqasid alwasa'il laha ahkamul maqasid abinda zai zama wasila ila alharam fa huwa haram ma kana wasila ila alwajib fa huwa wajib abinda zai zama wasila zuwa ga mustahabi mustahabi ne wasila zuwa ga haramun haramun ne wasila zuwa ga makruhi makruhi ne wasila zuwa ga mustahabi mustahabi ne to haka suka ce ai za a duba me yasa ake feda mutum din dan akwai feda ne to da an samu gawar da bata cika sharadin da muka faɗa ba to ana iya sanya ta a ajiye ta ta zama abun koyan fida din akai don waccan manufar ta koyan aikin da za a ceto rayukan jama'a da shi in an iya malam menene hukuncin sayar da ayoyin da suke ƙara kiba da man bleaching da makamantansu to shi ƙarin kiba din wani abu ne mai muhimmanci naji ana cewa a rage kuma kuma ana cewa a rage kiba to kuma akwai kwayoyin da suke ƙara ta shaka fashi to wannan kaga za a tambayi masana ne idan ƙara kibar zai cutar da mutum zai haifar da wasu abubuwa da yawa da za su cuci mutum a rayuwarsa kaga bai kamata ya ƙara kiba ba kamar yadda kuma ramewa za ta cutar da kai bai kamata ka rame dama Allah ya fayi ramanmu suna nan a ramu ko me za su ci a duniya nan ba su kiba akwai ko masu kiba ko me aka kwace a dinsu inda za su dan samu ruwa su ji sun yi kiban ne wata kibar halitta ce wata ramin ma halitta ce to saboda haka ba za a ce kowa ya rame ana yayin rama ko a ce ana yayin kiba akwai masu kibar da bai kamata su rame ba akwai ramammun da bai kamata su yi kiba ba akwai kuma masu kibar da ya kamata su rame akwai ramammun da ya kamata kuma su yi kiba musamman idan kibar ta zama cuta ko ramar ta zama cuta wannan kuma duk likitoci za su tantance wannan saboda haka a dinga hadawa da masana kafin a yanke hukunci akan wannan shi ko bleaching dama ran nan naji ana ma magana da wani likitan fata yana faɗa irin shafe-shafen nan suna kashe wasu sinadarai da yawa dake jikin fata wajen goge ta din wanda kuma yakan sa cututtuka su kan samu damar shiga jikin fata akwai wani hira da naji an yi da wani ƙwararren masanin likitan fata ya faɗi illoli da yawa a matsayin sa na masani ƙwararren likita wanda abin da ya ta karantawa kenan har ya zama likita akan haka to kaga wannan dole a girmama maganar sa akan bangaren abin da ya shafi fata to ina ga ya kamata mutum kafin ya tunanin cewa farar fata ya kamata ya koma ko baka ya kamata ya koma ya je tambayi masana shin mai da fata ka baka din nan ko mai da ita fara a addini me amfanin sa a lafiya me amfanin sa a zamantakewa me amfanin sa wasu mata suna cewa wai maza ne sun fi son farar mace yasa suke son su koma fara yanzu ko muka da muna son bakake fa sai su koma bakake ka gani saboda haka kowa ya tsaya inda yake Allah zai kawo mai son su a haka in ke fara ce to ki bayar da kyawawan halaye domin naga farar da ba a so saboda mugun halinta kuma naga bakar da ake so saboda kyawawan halinta ashe hali ya zama baki ko hali ya zama fari yafi akan fata ta zama fari ko ta zama baki don Allah ya baki baka fata yi kokari kuma ki zama mutuniyar kirki ki zama mai ilimi sai kiga ana san ki saboda iliminki saboda kirkinki in kuma ke kyakkyawa ce kiga dau mummunan hali sai kiga ana kinki ana tirda ke duk da ken nan naki ana gudun ki saboda an san ke macijiya ce ga kyau ga dafi malam ni makiyayi ne yaran mu da suke kiwo suna shan wahala to azumi yazo ku rage musu mana tunda dai kiwon wata daya ba zai sa ai asara da za a ce gaba ɗaya awakin nan ba dabara za ku dinga in Ramadana ya taho cikin Sha'abana da cikin Rajab sai ku tattara ciyawa mai yawa sai a yi ciyawa mai yawa ku aje in Ramadana ya zo sai ku sassauta a yanku don su yi azumi tunda kaga ba za a ce ai su ci gaba da kiwo su daina azumi ba domin kiwon ba karewa yake ba to ya kamata in azumi ya zo ku dinga sassauta musu su yi azumi amma ku tura su cikin wannan ranar mai zafi su dogo tafiya ai dole su jigata kun ga kuna so ku fifita shanunku da awakin ku kenan akan yayan ku wanda ko bai kamata ba in azumi yazo sai a dinga dan kiwon dan daidai a ce zuwa 11 an dawo zuwa 12 a dawo gida ka ai nisan kiwo a zo a sha wahala ku dinga tausayawa yayan ku 100 daga Justice Adamu Jauro yace wannan 100 a sata a susun marayu shinkafa 50 kg buhu 10 taliya katan 10 makaroni katan 10 a temperature 30 shadda yaji 5 guda 10 da sugar 50 kg guda 3 daga Hajiya Amina matar sanata Goji ga Allah ya saka da alheri 20,000 a sa asusun marayu daga gefen kudu da malam ina ne gefen kudu da malam ina kenan cham to kunan fa an fara fa kenan gefen kudu sun motsa sun hado 20,000 ga Allah ya saka muku da alheri gefen kudu shinkafa 50 kg buhu daya da indomie katan biyu daga Hajiya Sa'adatu Alkebban ko Kaltungo alkebba ne kai ka sa alkebba sai ka sa h a kashi sai zama alkebba
na'am
sai ka sa n to Hajiya Sa'adatu Alkebba Kaltungo Allah ya saka miki da alheri sakonki na shinkafa 50 kg buhu daya da indomie katan biyu sun iso Allah ya saka miki da alheri 6,220 daga daidaiku Allah ya biya musu bukatunsu Allah ya biya bukatu sai masu addu'a ina fama da rashin lafiya na makarai to Allah iyaye ko ma me wata kila ba makaran bane kawai matsala ce kawai ta yau da gobe mutum wai sai ya wakansa ciwo kuma ya faɗi dalilin ciwon wani masani ka je ya ce maka kaza ne har kawai ka dora a kanka su waye makaran da azumi ba korarsa ake ba Allah ya hore min abin hawa na rabu da nawa
ya hore
Allah ya hore mun abin da na rabu da nawa
addu'a yake saboda
ya okay yana da abin hawa ya rabu da shi yanzu yake sa ya masa addu'a Allah ya bashi wani
yawa
to Allah ya baka wani wannan yace Allah ya sa karshen azumin ya zama shine karshen zaman gidan haya ka tafi gidanka ba ai kanka faɗa haka ka ce Allah ya hore maka gidanka ka koma gidan kanka ka rabu da gidan haya amma an ka ce karshen gidan haya to in kuma ba wani guri za a tafi ba gidan hayan ba ina buƙatar addu'a kan wani lamari da nake fuskanta to Allah ya sa ya zama alheri uwar ɗaki na ba ta da lafiya Allah ya ba ta lafiya dukkan masu buƙatu mu yi tawassali bi asma'illahil husna bismihi Allah الواحد الأحد الصمد الرحمن الرحيم الحي القيوم ذو الجلال والإكرام المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم الله منا توسلي دا سونا ينكا ما سجن واسفهم كما وككا الله كبيا منا دكا بكاتو منا الهيد الله كتير منا دكا أبنكي وانا سكيت كين داموا الله كايا مسو وانا سكيت كين فرنشكي الله كارا مسو wanda suke da arziki Allah ka rike musu arzikin wanda ba su da shi Allah ka musu arziki wanda suke da ciwo Allah ka ba su lafiya wanda suke da lafiya Allah ka tsare musu lafiya wanda suke cikin damuwa Allah ka yaye musu wanda ba su cikin damuwa Allah ka tsare su wanda suke da dabi'u masu kyau da halaye masu kyau da tarbiya mai kyau Allah ka tabbatar musu da ita wanda tabi'unsu da halayen su ka karkace Allah ka shiryar da su wadanda suke da ƴaƴa kangararru Allah ka shirya musu da su wanda suke da shiryayyu Allah ka tsare musu shiriya wanda suke da aure Allah ka sa musu albarka a auren wanda musiba Allah ka hada su da nagari wanda suke kasuwanci Allah ka albarkaci jarinsu wanda ba su da jari Allah ka ba su wanda suke gidajen kansu Allah ka kara musu albarka wanda suke cikin gidajen haya da na aro Allah ka hore musu ka wadata su samu nasu wanda suke da wato damuwa kowace iri ce Allah ka sani Allah ka yaye musu wannan damuwa wanda suke da ciwo kowane iri ne Allah ka sani Allah ka yaye musu wannan ƙasa ta mu Najeriya, Allah muna roƙonka, Allah ka inganta mana tsaro a cikinta, Allah ka inganta mana zaman lafiya a cikinta, Allah ka inganta mana arziki a cikinta, Allah muna roƙonka ka tsare mana imaninmu, ka tsare mana mutuncinmu, ka tsare mana rayuwarmu, Allah ka sa mu yi rayuwa mai kyau, mu yi ƙarshe mai kyau, mu samu makoma mai kyau. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar, wa sallallahu wa sallam wa bari ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi.